ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرين دبيوغة وطن بيار شكرا تدبو ليلة داري حدود أربعين دبقوي هجرية وندي داتي لشاوكو غوطن شابيو شكرا تدبو بيو دا أشرين دبيار ميلادية منا درسينا أربعين دبيا أشي وانا لتافي مع البركة لتاف رياض السالحين نا إمام النووي الله مصر رحمة إذن يوم واضح يتناوى a karatun baya a mun tsaya ne a babun al-yaqin wa tawakkul, bakin babin da ke magana akan yaqini da yin tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala. Muka tsaya a hadisin sayyidina Abubakar Siddiq lokacin da suka shiga cikin kogo dan gujewa mushrikai kafirai na Makka a lokacin da za su hijira zuwa garin Madina. A ciki muallif shahid shine Sayyidina Abubakar ya nuna ya tsorata kuma ya firgita. Sai manzon Allah ya ce da shi, ya kai Abubakar ma baluka bisnainillahu salisuhuma, me kake cewa ko me kake gani dangane da mutane biyu wanda Allah shine na ukun su? Kai tawakkali ka dogara ga Allah, waɗannan kafirai ba su isa su cutar da mu ba, mu buyi ne, amma Allah ne na uku. To wannan hadisin yana nuna mana shaja'atun Nabi sallallahu alaihi wasallama, jarintar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, da kuma kwantar da hankali da yake yi wa zukatan mu'minai masu imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da cikakken yaqini akan ubangijinsa, kuma cewa lalle Allah ba zai bashi ba, Allah kuma ba zai tozarta shi ba, ba zai mika shi akan hannun abokanan gaba sai abin da suka ga dama da shi ba. Dan haka dole sai an tafi wannan hijira da aka shirya za a je, duk tsoron da ake ji, amma dai akwai kulawan Allah, kuma da kulawan Allah nan ne za a isa har gidan har garin Madina, har gida da masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi yana nuna cewa duk wanda Allah ya taimake shi to ba wanda isa yin da yayi shi, man nasarullah wala ghaliba la, indai Allah ya baka taimako, in Allah ya agaza maka to ba wanda isa yin da yayi ka. Da haka ka mai da hankali wajen neman taimakon Allah da nasarar Ubangiji da tallafinsa da agajinsa a rayuwarka, sama da neman taimako ko agaji daga wajen wani dan adam wanda bai isa maka komai ba sai abin da Allah ya ga dama. Duk wanda yake so ya karfafi dan uwansa, ya kara masa karfin gwiwa da courage, to ya kulla masa alakar zuciyarsa da kulawar Allah. Duk abin da zaka ga mutum naka karfafe shi wani abu, to hada shi da Allah, kulla alakarsa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ka nuna cewa ai Allah zai maka komai. Kar ka hada shi da wani wayo, kar ka hada shi da wani dabara, kar ka nuna masa ya isa, a'a, ka nuna masa Allah shine isasshe. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana jawazu takhaffi min al-kafarati waz-zalamati, ya halatta a buya wa kafiri da kuma az-zalimi, duk wanda zai cuce ka in ka samu yadda zaka buya a shari'a ka buya, kafiri da zai zalunce ka ya halatta ka buya ka boye ka gudu, shine jawazu takhaffi. In ba haka ba, Annabi yana kan yaqini da tawakkali na Ubangiji da yaqinin Allah zai kula da shi, amma da zai hijira sai da ya buya, sai da ya je wani guri ya buya shi da Abubakar, suka dauki lokaci mai tsawo. Abubakar ya shiga tsoro har yake ga Annabi, manzo Allah ya bashi courage da riko da Allah da tunawa cewa Allah yana tare da su. ba jarunta bane ana neman ka za a illata ka kaje ka tinkaji cikin bala'i ba jarunta bane ba kuma ƙorewa bane ba kuma rashin tsoro bane koda mutum da awaye yake karantarwa yake aikin Allah yake yi sai yaji ana neman a yi masa ta'ajjanci yayi kokari ya koye kansa kuma ya hada da addu'a dan ba wanda yake annabi daga cikin annabawan Allah yanzu duba annabi Musa lokacin da yake tafafatawa da shi da Fir'auna Fir'auna yana neman su zai halaka shi bai sani ba fa yana ta da'awa yana ta wa'azi yana ta karantarwa wani yazo ya same shi yace yana so ya masa nasiha innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk manya-manyan garin nan da Fir'auna da shi da mutanansa suna kulla maka makirci ana ta zancen dare ana kulle-kullafa ana neman ka dan a kashe ka dan a lokacin Fir'auna ya bada sakon duk wanda ya samu annabi Musa ya kawo masa shi ko a raye ko a mace aka ce ana kulla masa makirci dan a halakar da shi dan a kashe shi mutumin yace da annabi Musa fakhruj inni laka minan nasihin ka fita ina maka nasiha ka bar garin nan ka bar garin Misra haka annabi Musa ya kama hanya ya fita yana lallabawa yana cikin tsoro Allah ya ce fa kharaja minha khaifan yataraqqab Musa ne fa annaban Allah ne amma ya fita ya gudu wa sharrin fir'auna daka ba burgewa bane dan mutum yana kan gaskiya ko yana da awar gaskiya sai ya ji wani zai cutar da shi ko ana neman su za a zalunce shi kai ya ce ai shi Allah yana kare shi eh Allah yana kare ka yana daga cikin kariyar Allah ka nemi inda zaka gudu sai Allah ya boye ka sosai amma ba wai mutum ya bar kansa arha a zo a masa wulakanci ko a tozarta shi ba kula da wannan yana daga cikin amfanin karanta irin waɗannan hadisai dan mu yi aiki da su kuma hadisi yana nuna mana wajibin mutum ya hijira daga gurin kafirci ya koma gurin musulunci garin kafirci ka koma garin musulunci inda za a hana ka addini inda ba za a barka ka bauta wa Allah ba bar wannan gurin canja wuri ko unguwa ne kake zaune fasikancin ta yayyawa shaye-shaye da ta'addanci da barna kakka zauna cikin kazaman mutane kakka zauna cikin inda ake ta'adi karka zauna inda ba a damu da addini ba ba a kiran sallah anguwa ko ba a jami'i anguwa ko kuma ba a ma damu da addini ba a shararan mutane su suka yi rinjaye anguwar tattara kayanka ka fita ba da gidanka haya ka je ka nemi wani guri ko ka sai da shi ka sai wani gida kai ne baka samu wurin zama ba saboda karka jefa kanka cikin halaka iyalinka cikin halaka rayuwarka cikin tsoro addininka yana cikin hadari tarbiyar ainihin ƴaƴanka shi ma yana cikin hadari mai amfanin zama a irin wannan wuri ba amfani da ka kula da kyau shi yasa manzon Allah ya tashi a lokacin ya bar garin Makka ya yi kokari ya koma Madina sannan kuma ya halatta a hijira ko a boye ko a bayyane ko dai mutum ya hijira ya buya ba sani ba a neme shi gurin a rasa a garin ko kuma yayi a bayyane kowa yana ganin sa sannan kuma lalle shugaba bai kamata ya jefa kansa zuwa ga halaka ba tunda shi jagora ne ba tare da yayi tarayyusi ya bi a hankali ya yi ci ya tsi ba ya bi sannu a bi a hankali kai shugaba ne ranka yana da tsada za a iya ganin wani haka kawai a kyale shi amma kai in an ganka ba za a kyale ka ba tunda kai kana jagorantar mutane ne nauyin al'umma ne akan ka wasu kuma kai ka san ba sa son ka kai bai kamata ka jefa kanka cikin hadari kana shiga inda bai kamata ka shiga ba ba daidai ba ne kuskure ne laifi ne babba saboda kai ba wai asarar karan kanka za a yi ba za a asarar kanka kuma za a yi asarar shugabancin da kake da taimakon da kake wa al'umma hadisi na tara a cikin babin kuma hadisi na 82 a littafin an ummi almu'minin ummu salama wasmuha hind binti abi umayyah huzaifata almakhdumiyya radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kana idha kharaja min baytihi qala bismillah tawakkaltu ala allah an ga babin tawakkali kenan manzo Allah ko gidansa zai fita sai ya ce bismillah توكلت على الله بسم الله نادو غرق الله أكا كيما ذاك بدأت جدنك دي إمد ذاك جيك أفر كتنا بتاك أفر جدنك بسم الله توكلت على الله واندي فيك مسعي أوجان الله يعني فيك سامن كاريا تصروا أوجان الله ملائكوني سكي بنسا سكي كلا وادت شي قادن سينا بسم الله توكلت على الله بل انتنا كي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود وانا حديث أبو داود نرويته حديث ندبو بيرني لتسعين دهدو da Imam Tirmidhi hadisi na 3487 da Ibn Majah na 3884 da kuma Imam An-Nasa'i a cikin Amalul Yawmi wal Laila hadisi na 86 daidai hadisin ingantacce ne tabbatacce manzo Allah idan zai fita daga gidansa yana cewa bismillah توكلت على الله akwai riwaya da ta tsaya anan bismillah tawakkaltu ala Allah addu'ar fita daga gida da sunan Allah nake fita kuma na dogara ga Allah Allahumma inni a'udhu bika an adilla zaka fita kenan ya Allah ina neman ka tsare ni kan na bata bata kala biyu bata daga bin gaskiya Allah karka sa fitan nan da zan yi ta sa in bata wa gaskiya in bi ra'ayi in bi son zuciya in kasa gane gaskiya ko kuma kar in bata a hanya duk inda zan je ya Allah ka sa ni bi hanya ta daidai Allah karama da bata malam kada Allah ya jarabe ka da bata a tafiya bata da kyau kuma bata da dadi ko a mota ka bata labarin ba dadi kai tafiya kai awa uku sai a ce wai yo alaji kai ai kun bar hanya ai nan kun kusa ku fita daga Najeriya ai kace saboda Allah fa yanzu ya zamu yi mu koma sai a ce ai nan a takeice alaji ku koma sai kun yi tafiyar awa hudu ku tsaya ku yi tambaya ku ce ina ne hanyar da ake bi a tafi garin Jega ko garin kana ka kona mai sannan kuma ga firgici ga tsoro ga dawowa ma zaka kona to ballantana kuma mutum yana cikin daji ya bata in mutum ya shiga daji ya bata mutuwa yake daji ka bata zaka iya kai kanka wajen yan ta'adda baka sani ba kana cikin daji ka bata zaka iya kai kanka wani ramin da in ka shiga ba zaka iya fita ba bata a daji zaka iya kai kanka cikin namun daji da suke cin mutane bata a daji yakan sa kanka ya juye gaba daya ka kasa gane ina ne gabar ina ne yamma to shi yasa duk abin da kaji annabi ya nemi tsari Allah ya raba shi da shi to babban abu ne Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla ko kuma a batar da ni ma'ana an yudillani ghairi kada wani na ni kuma ya batar da ni ya Allah karka ba wani dama ya batar da ni daga hanya ta kwarai Allah kada ka bari wani ya batar da ni daga hanya ta daidai au azilla au uzalla azilla azlaqa fil batil kenan kada mutum ya kauce ya shiga cikin barna au uzalla kar kuma Allah ka bada dama ga wani mai kautarwa ya kautar da ni Allah kada ka bada dama haka au azlima Allah kar ka bari ne zalunci au uzlama Allah kada ka bari a zalunci ni au ajhala Allah ka raba ni da aikata jahilci aikin jahilci ana fassara jahilci da al-khata'u da as-safahu mutum ya fada cikin kuskure saboda jahilci ko kuma yaje yayi wauta ka iya cewa au ajhala Allah ka sa kan nayi wauta ce ka amma wani wawani to yayi barna kenan Allah kar ka bar ni na aikata abinda zan je nayi wauta au yujhala alayya ko kuma ayi min wauta ko ayi min kuskure ko kuma ayi min wauta ko a tabar da ni wannan addu'ar mallan dare da annabi zai fita daga gida yana daga hannu a kofar gidansa ya roki Allah kafin ya taka ya fita idan har annabi yana wannan ni da kai ai mun ba da Allah mu haddace wannan addu'ar mu rinka yi bawa ya fara abinda zai ambata idan yazo zai fita daga gidansa shine ya kira Allah bismillah wannan tarbiya islamiya kenan duk wanda zai fita daga gidansa ya fara cewa me bismillah ya kira Allah abu na biyu ya nuna cewa ya dogara ga Allah ya mika dukkan kulliyarsa ga Allah ai shine tawakkali din tawakkaltu ala Allah ka kira sunan Allah kuma ka dogara ga Allah da Hausa da sunan Allah kuma na dogara ga Allah fuf sai ka hawo mota ka ci gaba da tafiya insha Allah za ka ga kariyar Allah a rayuwarka malam insha Allah za ka ga albarka a rayuwarka insha Allah ko wani abu ne yazo zai same ka mara dadi za ka ga Allah ya kawo maka cikin sauki saboda da za ka tafi ka mika kanka gaba ɗaya a ƙarƙashin kulawar Allah Allah bai zai tuzartar da kai ba kuma bai zai tabar da kai ba ka kula fa sannan yana da kyau bawa mumini ya zama mai yawan neman tsari daga bata saboda bata bata ce bata masifa ne bata bala'i ne ga rayuwar dan adam duk wanda ya bata fa to wuta zai tafi ghairil maghdubi alaihim waladdallin batatu Allah kar ka sanya ni cikin wanda kai fushi da su ko kuma wanda suka bata to in dai ka rinka neman Allah ya tsare ka daga bata to zaka ga yana dora ka akan hanya ta daidai ko bayani zaka saurara sai kaga ya dora ka akan bayani na kwarai musamman a irin wannan lokaci da mutum yana zaune a dakin sa da kudin sa da datar sa zai bude wannan wayar yaje saurari bayanin wani da zai halakar da shi ya batar da shi a nan wayar zaka je ka shi sewa kanka da kanka zaka sewa kanka bata da tabewa kuma akwai mutanen da daman sun kafa kansu ne don su batar da mutane suna da zakin baki suna da iya magana suna da iya azanci suna da daukan hankali sun kayata lamarin su ta yadda duk wanda ya gansu zai sha'awar ya dada ganin su amma wallahi bata suke yadawa ka nutsu zamani ya canja lokaci ya canja ka san waye zaka saurara ko addini ne ku ji da kyau ko addini ko ilimin addini ba kowanne bane da aka ce malam ne zaka saurare shi ba kowanne bane Allah ya ji dan mai ahalari Allah ya masa rahama tun alfijiri tun farko ya gaya mana idan har zaka tambaya wa yas'al ulama ka tambaya ka saurara ka tambayi malamai wanda ka tabbatar malami ne ba dan dagaji dan hayaniya ba dan hauragiya ba kuma zakin baki ba shine malanta ba wanda kuma aka masa shaida shi malami ne sannan mai alari yace mai koyi da annabi ahlus sunna wanda yake riko da abinda annabi yazo da shi wanda yake cikin at-ta'ifatul mansura jama'ar da Allah yayi alƙawarin zai taimake ta mai riko da alqur'ani mai riko da hadisi duk malamin da ya aminta zai riko da alqur'ani zai riko da hadisi kuma zai yi addini a bisa fahimtar magabata na kwarai irin yadda sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'in suka yi addini irin wannan malamin shi ya kamata ka saurara dan ya mika kulliyar sa gaba daya ga Allah da Annabi da kuma koyi da magabata wanda sun riga shi zuwa kuma sun fi tsoron Allah amma in dai zaka bude waya ka saurari kowa to kana cikin bata wallahi da yawa wasu sun tasirantu da wasu batattu saboda yawan sauraron su da suke ba sai an kira maka suna ba ba sai an bata lokaci ba kawai ka nutsu ka zama wayayye yanzu mota fa in ka je zaka sai motar da zaka hauta in ka gama hawa ka sallame ta ka sake ta sai ka nemi shawara wace irin mota zaka saya yadi in zaka je kasuwa yadi sai ka tambayi abokinka yadi na kaza ko yana da kyau mai kyau din farashin sa nawa ne mara kyau din farashin sa nawa ne ko me zaka saya shinkafa fa in ka je zaka saya a wani shago ana aunawa sai ka tambaya wannan mai kyau ce ta shagon wani amma wai addini sai mutum ya waye gari kunin ya bude wayar sa wai duk wanda ya gani sai ya saurara ya kamata ka bincika wannan malam wani da nake yawan ganin sa a social media yaya mutumin kirki ne malamin sunna ne malamin kwarai ne ko kubatacce ne dan akwai batattun ai akwai masu kira akan bata abinda kai imanin da shi kana zaune a gaban ka zai zage shi kuma ya rike charbi kuma ya rike da sunan malinta ta addini ka kula ma to shi yasa Annabi kullum in zai fita sai ya roki Allah kada ya bata kuma kada a batar da shi a yo ashe in baka bata da kanka ba ma wani yana iya batar da kai eh wallahi wallahi wani zai iya batar da kai to yana da kyau mutum ya roki Allah ya raba shi da zalunci da kaucewa daga hanya ta kware kuma farkon bata malamai suke cewa farkon matakin bata in mutum ya zo zai bata to sai fara samun waswasi waswasatun nafs sai ran ya rinka kaiwa da koma contemplating kai kaza kaza fa kaza kaza nayi kaza ko kai nayi kaza wanda ka duba yanzu misali musulman duniya duddika duk inda musulmin kwarai yake ya yadda cewa sunnar annabi ne ayo a rinka azumi duk alhamis da duk litinin ko ina ka je a duniya azumin arfa azumin ashura tasu'a siyamu dauda wannan azumummuka da ake yi don samun kusanci da Allah da neman gafara da zunubi da tsarkakar zuciya amma kana zaune zaka ga wani malami da sunan addini zai zo ya ce maka duk wanda ya azumi litinin ko alhamis ya shiro banza yi ya ce ƙarya ne wahalar banza ake sa mutane kawai yanzu nan ba batacce ba ne yanzu nan ba mai batarwa ba ne to irin waɗannan mutanen shi ne zaka yi addu'a an adilla a udalla dan duk wanda zai hana ka alaka da Allah ya hana ka bautar da ta kusantar da kai ga Allah babu halakakke kuma mai halakarwa irinsa zindiki mara albarka ka kula fa ka nutsu ka waye yanzu duk addinan nan da aka yi Qur'ani ya zo ya inkarin su ya ce ba daidai ba ne sai wani ya zo da sunan malinta yana karantarwa wai hadda rawanin sautu kila dogon canmi sai ce maka ai abinda ka ga wani yake yi dan addini kaza ai fahimta ne ai fahimta ne ma'ana kowa ma akan daidai yake kowa abinda ya fahimta ne wai ai fahimta ne kawai okay shikenan shi dan adam kurin duk abinda ya fahimta shine daidai kai ka fahimci Allah ɗaya ne wani kuma ya fahimci Allah ba ɗaya bane shikenan sai ku tafi kuna tare kai ka fahimci Annabi Muhammadu manzon Allah ne ai kake ne daga Allah shi yafi kowa wani kuma ya fahimci a'a Annabi Muhammadu ba daidai bane ya makareta shi fahimta yi, shike nan daidai sai ku tafi. Kai ka fahimci Allah lam yalid wa lam yulad, Qur'ani ya gaya maka Allah bai haifa ba, Allah bai haife shi ba. Wani kuma addininsa yana ganin Yesu Almasihu Allah ne, nana Maryamu ma Allah ne. Sai a ce duka understanding ne, duk ganewa ce, mana ganewa yi, haka ya gane, haka yake masa daidai, kai ma daidai kake, shi ma daidai yake. Akwai hankali a cikin wannan? Ba hankali. To irin waɗannan su ne ɓatattu da suke ɓatar da mutane, kuma su shiga rigar addini, su yi wa Allah ƙarya, su yi wa annaban Allah ƙarya, su ƙaryata Alƙur'ani ƙarara, su ƙaryata hadisin manzon Allah ƙarara. Kar ka ɓata lokaci, kana ganin su kai deleting kawai ka wuce, kuma kai wasiya ƴaƴanka ma kar ka bari su rinƙa sauraron waɗannan mutane. Ko mutum ya zo ya buɗe baki ya ce da ɗan uwansa musulmi da suka samu saɓanin ra'ayi, da wanda ba musulmi ba kafiri ko kirista, sai ce gwanda kafiri gwanda kirista ya fi kusa da shi akan ɗan uwansa musulmi da suka samu bambancin fahimta. Malam zamani al'amura sun lalace, fitintunu sun yi yawa, ku nutsu, saboda Annabi ya ba ku kariya, ya taimake ku, ku yi addu'a kuma ku zama wayayyu. Kan mutum ya zama ba gidaje, kaka zama ruɗaɗɗe. Akwai abubuwan da ba miya calculation ma za ka gane ba daidai ba ne, kuskure ne, son zuciya ne da ra'ayin banza kuran da neman suna a wajen wasu. To ka nemi kada Allah ya jefa ka cikin taɓewa da kuma kaucewa. An Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yani idha kharaja min baitihi بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له خديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان رواه أبو داود والترمذي والنسائي. حديثي نقوم أبابين أفسلين كو أبابين حديثي كمان التمانين دعوكو أتكين رياض الصالحين. Anas ibn Malik yaron gidan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, yana cikin ƙananan sahabbai, kuma yana cikin waɗanda suke yi manzon Allah hidima tun yana ƙarami. Mahaifiyarsa ta haɗa shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yana cikin waɗanda Allah ya musu rabo, suka samu hadisai masu yawa cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace manzon Allah ya faɗa cewa duk wanda ya ce lokacin da zai fita daga gidansa, wanda ya faɗi waɗannan abubuwan a lokacin da zai fita daga gidansa, bismillahi tawakkaltu ala Allah, ka gani irin wancan bismillahi addu'ar fita gida, tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, ka gani wannan ba ta da tsawo, wani another version kenan, another riwaya. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, ba wahala. Za a ce da shi tab hudita, bawan Allah an shiryar da kai, ka zama cikin yan ihdinas siratal mustaqima, ka zama shiryayye, ka barbata. Tunda kace bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, lokacin da zaka fita daga bacci, ai daga gida, to an shiryar da kai. Wa kufita, kuma an isar maka, kamar ya an isar maka duk abin da zai zo na sharri akan ka, an isar maka za a kare ka. Kamar ya an isar maka duk wanda yake nufin ka da wani bala'i a wannan fita taka, wa kufita, kai da ka riga ka yi addu'a, wallahi zai taho, zai nufaci ka da sharri, amma tunda kufitan nan tana kanka, zai yi kanka, amma sharrin ba zai tasiri ba, sai dai ya zube kawai. Kuma duk abin da ka ga ya same ka bayan ka yi wannan addu'ar, to ka ɗauka da ba ka yi addu'ar ba, da ninkin ba ninkin sa ne zai same ka kawai. in dai musulmi ya wannan addu'a ne fata to sai ta yi aiki akan sa da ikon Allah. Hudita wa kufita wa wuqita, kuma daga wiqaya kuma an tsare ka. Wuqita hufista min kulli su'in wa sharr, Allah zai baka kariya, Allah zai shiga tsakaninka da dukkan wani sharri da mummunan abu, mugun ji, mugun gani, mugun saurara, mummunan abu ka gani ma ranka ya ɓaci, da za ka shiga firgici ma, wa wuqita, Allah zai kare ka. Saboda ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Kai malam sunna tana da dadi, sunna annabi tana da dadi. Wa tanaha anhu shaytan, duk wanda yayi wannan kuma shaydan yana jin sa zai nesanta da shi ya gudu, ce wannan ba rabona bane, wannan ba nawa bane, ba ni da rabo a kansa. Kurin fadan ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahi, a lokacin da aka fita daga gida. Dan Allah bai kamata a koyawa, a rinka koyawa yara wannan assembly a primary ba, bai kamata a rinka koyawa yara wannan ba. Idan sun zo taro, malaman islamiya, me kuke jira? Ba ku lakanta wa yara irin waɗannan addu'o'i da za su tashi tun farkon rayuwarsu har su gama ba. Nan da nan yaro zai haddace, yake haddace Qur'ani ma ballantana bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Ka fito da yaran ka za ku je unguwa, ka tsaya tare da su bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Yau kai sun ji, gobe kai sun ji, jibi idan za su fita ko baka nan za ka sun yi. Kuma har hassu mutu dirra da suke wannan addu'ar, kana kabari kana kwanci Allah yana kai maka lada. Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i suka ruwaito wannan. Wa qala Tirmidhi hadithun hasan, Tirmidhi yace hadisi ne hasan mai kyau. Zada Abu Dawud, Abu Dawud al-riwaya sai kara, fa yaqulu yani ash-shaytan, shaydan zai ce li shaytanin akhar, ga wani shaydan din dan uwansa kuma. Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, shaydan zai ce wa dan uwansa, kai ina ka isa da mutumin da an shiryar da shi, an isan masa kuma an kare shi, ina kai ina shi, tafi ka rabu da shi, ni ma na gudu na bar shi. Mallan ka duba wata kariya ta Ubangiji da Allah yake bawa bawa akan wasu kalmomi da ya faɗa. Wannan hadisin sahihi ne, Imam Abu Dawud ya rubuto shi hadisi na 2995, Imam Tirmidhi 3486, Nasa'i a cikin Amalul Yawmi wal Laila na 89, Ibn Hibban hadisi na 2375, Ibn Sunni a cikin Amalul Yawmi wal Laila hadisi na 78, ta hanyar Ibn Jurayj daga Ishaq Ibn Abdullah Ibn Abi Talhata anhu bihi. Wannan hadisi, hadisi ne tabbatacce ina koyar da mu abubuwa masu muhimmanci kamar haka: falalan tawakkali da dogaro ga Allah da komawa izuwa gare shi. Babu ƙarfi ga bawa, babu dabara ga bawa, sai da kulawar Allah. Ka ji da kyau, ba wanda zai kare ka daga bala'i sai Allah. Bala'in nan na mutum ko na aljani, ba wanda zai kare ka daga sharrin dan adam. Kana nan kana yin naka ba, wasu suna nan suna kullana su, kai ne baka sani ba, kai da kake ganin kanka dan aikin nan da kake yi wani bakin ciki yake. Me yasa wani zai zo yana aiki yana samun rufin asiri, yana karban albashi a wata, ya ciyar da iyalansa, ya saka ɗan rigarsa ko mara tsada ko mai tsada? Ba sa so, zai ta kulla maka sharri da bala'i. Dan abun hawan nan da kake da shi, kare na shi, wani dirar da ka wuce ta gabansa sai zazzabi ya kama shi, saboda baya jin daɗi. Yaya aka yi kake samun abun hawa kana hawa? Riga ba, riga yau mutane ba sa iya haƙuri, in sun ga riga a wuyan ɗan uwan sai sun nuna baƙin ciki da tashin hankali. Gidan zawa ne sai an maka hasada, aiki ne sai an maka hasada, kasuwanci kake, shago kake, ciniki kake, alheri kake samu sai an maka hasada, sai ka gamu da makiya masharanta abokanan gaba, wata kila kuma makotanka ne, wani ma abokin gaban wallahi malam tare kuka sha nono, ya sha ya baka ko ka sha ka bashi, amma duk duniya ba wanda yake ki a duniya irin ka, ya za ka yi da shi, ya za ka yi da shi, kuma mafi munin abu shine Allah ya darbe ka da abokin gaban da baka san shi ba malam, ko kuna gida daya ko unguwa daya ko gefe daya ko makaranta daya ko ofishi daya har yanzu baka fada ka ba, amfanin irin wannan addu'o'in ga musulmi kenan, za su kare ka daga bala'in da baka san shi ba malam, su tsare ka daga fitinun tunu da dan adam ka iya kulla maka. Shi yasa kullun annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya mana abinda zai kare maka mutuncinka da imaninka a wajen Allah, ya kuma kare maka darajarka a wajen mutane. Yanzu ku duba, dan Allah duk wanda bai karanta ba ya je karanta fassarar qul a'udhu birabbin nas da fassarar qul a'udhu birabbil falaq ya fassara qul huwa, wannan surori guda uku duk abin da ka sani na karfafa imani akwai, aqida tauhidi, kariya daga sharrin dan adam akwai, kariya daga aljani akwai, ka duba hikima da da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce duk magariba idan kai magariba to kakka tashi daga inda kake sai kai kulwa lau kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir guda goma, ka ci gaba da harkokinka kai bacci ka kwanta a wannan dare tun daga magariban nan har zuwa asuba, duk abin da zai same ka na bala'i da sharri wanda ya ginda da abin da surar nan ta yi magana, Allah zai kare ka. Ka duba ikon Allah, annabi ya ce idan ka sake yin asuba za ka shiga rana kenan, asuba ta yi za ka shiga hada-hadar rana kana yin asuba, wallahi Allah kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku ka daure kai, ko a jarida ne aka ce ayi yana da muhimmanci ai za ka yi ko, to annabi ne ya ce ayi, shi kuma amfanin sa gaba ɗaya yinin da zaka yi duk abin da zai same ka na sharri ko fitina ko bala'i insha Allahu ta'ala Allah zai baka kariya ta musamman saboda albarkacin surorin da karanta. Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama ya ce ba abu mai sauki mai daɗi mai falala irin zikiri, ga sauƙin yi bakinka ne kawai zaka bude kai a yanzu nan, in baka yi qul huwallahu ka da falaki da nasinka ba, kafa uku ukunka ba, kafin mu tashi a karatun nan kayi hadda ƙari me zaka rubu da shi, kai ka san abin da yake jiran ka yau da daddare, ka sani a nan nan kusa da kufa nan wata unguwa ajiya da daddarewar haka wasu suka shiga suka yi ajalin wata baiwar Allah ko wasu bayin Allah mata, matar aure a gidanta cikin dare marasa albarka batattu suka shiga suka hallaka ta suna neman abin duniya ba su samu ba, suka daddatsa ta kamar yadda ake datsa kifi suka kashe na kashewa, yanzu wannan fa suna kabari, lokacin da abin zai same ka ka sani yanzu lafiya kalau, tashi da kai kana tafiya fa wani can ya shirya yana can yana hirarsa yana shagalinsa, ashe zai taho da mashin yana shan rake bai kula ba, kurin ya raba ka biyu ya kwashe ka ya sama da ya sama, in ka dawo kanka ya bugi bulan hanya kanka ya fashe, kafin aje asibiti sai a ce rai yayi halinsa ya kai ka lahira baka kimtsa ba, kai zikirin safe baka yi ba, kai istighfari baka yi ba, kai wasiya baka yi ba, malam muna cin calamities larurori ciwon ciki fa ya kama shi barnafi ya ji a cikin kirjinsa da shi akai hira akai komai akai kallo akai komai da yara akai hira aka je aka kwanta shi ma ya je kwanta late hours kurin cikin dare ya ji kirjinsa yana dan karsashi ya ji dan zafi zafi haka kaman olsa olsa yace bari ya je asibiti da kafarsa ya shiga mota ya je asibiti da kansa yayi wa likita bayanin abin da yake damun sa kafin a rubuta masa magani a sallame shi dan ciwon bai ma kai a kwanta a asibiti ba mala'ikan mutuwa ya zo ya dauki kayansa ya tabbata shi ka sani ko kai ne akwai wanda yayi wani alkawari da mala'ikan mutuwa cewa ba zan dauke ka ba sai kaza a nan masallacin wallahi akwai mutanen da ina ganin su a ido na mun zauna a nan din nan mun yi magana nan nan din nan muna magana yanzu wannan mutumin yana kabari yana kwance lafiya kalau mu kai wasa da dariya kuma suna nan mutun nawa suna zuwa sallah nan sun mutu nawa akai sallar jana'izar su da wanda akai anan da wanda akai a waje ka sani ko kai ne ita lahira malam ba ta da dadi sai wanda ya je a sa'a to kuma anan duniya ne ake neman gidan lahiran ka dage addu'a dai kar ka kuskura kai sakaci baka addu'a rayuwarka wato abin da yake damun mutane a karam kallah suna wasa da zikiri suna wasa da ambaton Allah kuma duk alherin da ka sani dan adam ka iya samu da duk sharrin da zai samu kubuta da shi wallahi yana bayan zikiri da ambaton Allah wannan zikirin dai da ba faskare bane ba tonan rami bane ba aikin karfi bane baki ne kawai zai motsi amma shedan ya hana mu gyaran zuciya zikiri irin wannan addu'o'in da annabi yake dan tallatawa shi ba yayi nasa ya tafi sabon didda suka yi wannan ba sun gama sun tafi ba suna barzakhu to kai me zai hasa ba za ka yi ba duk mai zikiri za ga Allah ya bashi nutsuwa a cikin al'umma duk mai ambaton Allah za ka ga Allah yana bashi wata kariya ta musamman a cikin duk abin da yake yi ba cewa aka yi ba zai yi hadari ba ciwo ba zai kama shi ba amma za ka ga nasan Allah ya zo kawo masa yana bashi da sauki bayan lada da Allah ya tanada masa bayan alkawari da Allah ya na kulawa da shi wannan zikirin sai ya cece shi ya kai shi aljanna mala'ika yazo yana shiga dakinka a gidan aljanna yana gaishe ka wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar mala'iku suna shiga kansu inji Allah daki daki suna biya aljanna sannunku sannunku aminci Allah ya tabbata a gare ku salamun alaikum ma dalla da kyakkyawan karshe da irin wannan gida mai kyau da aka baku kun yi rayuwar duniya kun kira Allah kun ambaci Allah kun yi sallah kun yi azumi kun yi ibada kun kula da addini kun tsare mutunci kun bar haram kun nemi halal kun yi hakuri da kunci da matsi lokaci ya tafi yau ga ku ina muku murna salamun alaikum bima sabartum sannan ku da hakurin da kuka yi da rayuwar duniya duk inda mu'mini yake wallahi sai ya hakuri sai kai hakuri kai hakuri kai ibada kai hakuri ka kusanci Allah tabaraka wataala da ka inayatullah wa hifzullah kulawar Allah da kariyar Allah tabaraka wataala tana nan a tabbace li ahlil imani ga masu imani kuma Allah zai kare ka daga shedan duk wanda ka ganshi a wuta shedan ne ya kai shi to zikiri shine maganin shedan duk wanda Allah ya shiryar da shi shedan bai isa batar da shi ba ya gagara hadisi na 12 na 11 a babin kuma hadisi na ƙarshe hadisi na 84 riyadus salihin an anas radiyallahu anhu qala كان أخواني على أهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أهدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم Anas dan Malik yake cewa wasu mutane guda biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dayan su yana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu yaktasibu yatasabbabu yana fita yaje nemo kudi da yayi sana'a da sababin samun arziki da rufin asiri dayan yana zuwa wajen annabi dai kuma yana zuwa ya nemo dan abin da za a ci abin da za a rayu shi mai ihtiraf mai sana'ar mai aikin sai ya kai karan dan uwansa fa shakal muhtarifu akahu ya kai karan sa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce kai tarina ta bashi la'allaka turzaqu bihi wannan arzikin da kake samu ba mamaki ta dalilin wannan Allah yake azurta ka imanin da ya samu kusantar da yayin da Allah yake addu'a Allah yake maka arzikin kai baka zo gurin annabi mai shi yazo an maka addu'a ya maka addu'a ka samu rufin asiri Tirmidhi ya ruwaito shi da isnadi mai kyau wai me ma'anar ya ce nabi yulazimun nabi yana lazimtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya karbi ilimi na shari'a ya koyi ahkamud din hukuncin addini ashe jama'a zuwa makaranta zuwa masallaci sauraron wa'azi koyi ne da annabi Muhammad da kuma sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Umar ya faɗa ce mu bi ne da ni da abokina ɗaya yana zuwa karatu wajen annabi ni kuma ina zuwa kasuwa yace radde naje kasuwa zai je wajen annabi da koyi ilimi kaga ya kamata ka ringa zuwa daukan ilimi Alhamdulillah ilimin addini kyauta ne ba sai an yi rijista an biya kuɗi ba a masallaci gashi nan a waya gashi kyauta yace radda kuma na je gurin annabi shi sai tafi kasuwa ashe ana zuwa masallaci dan a koyi ilimi a koyi karatu sai dai ya kai karan dan uwansa wannan baya zuwa ya zo mu je kasuwa yana zargin sa sai annabi ya ce to ka rufe bakinka ba mamaki zuwan da yayi wajen mu ya dauki ilimi yayi imani ya maka addu'a ta dalilin sa Allah yake azurta ka addu'a addu'ar sa ce take ci a kanka ashe uba idan ya samu da a gida mai kulawa da addini wataƙila ta dalilin sa salahar yaron kulawa da addini yaron addu'ar da yaron yake a gida wataƙila duk gidan yana samun kulawa ne da arzikin Allah ta dalilin wannan yaron guda ɗaya da ake ganin sa talaka shi bai da aikin yi abin da hadisi yake nunawa duk wanda ya rike Allah ka wulakanta shi duk wanda ya kama ubangiji ya matsa Allah tabaraka ta'ala kada ka tozarta shi kar kai haka ka bi a hankali dan yana da wani matsayi ne na daban a wajen Allah wanda kai wataƙila ba ka da shi yafi ka yawan sallah yafi ka yawan azumi yafi ka zuwa masallaci da wuri yafi ka kar ka yadda dan ka mallaki wani abun duniya ka nuna cewa shi wulakantacce ne ko tozartacce ne kar ka yi haka wannan hadisin kuma yana nuna mana muhimmancin mutum ya rinka zuwa ya nemi ilimi ya bada lokaci ya nemi ilimi ya haddace shari'ar Allah to saboda haka kuma Allah zai hore masa wata hanya da zai ci gaba da rayuwa ba zai tozarta ba insha Allah ta'ala wa yakfihi hajatihi bukatunsa kuma da yake bukata Allah sai ya tsaya masa Allah sai ya ci gaba da taimakon sa sai ga ya samu abu guda biyu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan hadisin kuma ba yana nuna kar ai sana'a bane a'a yana nuna mana muhimmancin aje a nemi ilimi kuma akwai hadisan da suke yin magana kuma akan aje ayi sana'a tunda shi ma kansa annabin ai yayi sana'a ai yaje ya nemo hadisi yana nuna mana kuma muhimmancin ka taimaki dan uwanka duk wanda aka ce wata kila ta dalilin sa ne ka azurta to ka taimaka masa yanzu ba mamaki wata kila kana ganin kai mai wadata ne mai dukiya akwai wani kuma da kace maka addu'a talaka ya daga hannu ya roƙan maka Allah Allah ya amsa ya ce amin an yi ta zuranyo maka dukiyar da arziki ta dalilin addu'ar da wannan talaka ya maka amma kuma yaushe zaka haɗu da shi ka wulakanta shi ka daka masa tsawa watakila rana ɗaya ne yace Alhaji Allah ya taimake ka watakila rana ɗaya ne yace Alhaji Allah ya ƙara arziki watakila rana ɗaya ne wannan miskinin yace Allah ya yaukaka abin hannunka mala'iku suka ce an ji kuma Allah ya ce an amsa turzaq bihi ko ruzikta bihi an azurta ka saboda shi ne to ya zaka tozarta shi ya zaka wulakanta shi wannan kuma hadisi yana nuna ashe a iya samun arziki ta dalilin wanda yake karkashin ka ma yurzaqul insanu bisababi man yu'iluhum mai gida yana samun arziki ta dalilin ƴaƴansa da yake daukan nauyin su Allah yana iya kwaranyo maka dukiya saboda ƴan ƙananan yara da suke karkashin ka kake kulawa da su ba mamaki sun tashi sun yi addu'a wa ubansu shi yasa ba a son a raina addu'ar yaro karami shi bakinsa mai tsarki ne shi bai kai munzalin da zai yi zunubi Allah ya rubuta mai zunubi ba ba mamaki almajirin gidanka ta dalilin almajirin gidanka ake baka arziki ciyar da shi da kake yi ya ci ya koshi ya ce Alhaji Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara wa Alhaji wadata ba mamaki addu'ar da yayi ne Allah ya karbi addu'arsa ake baka arzikin yurzaqul insan bisababi man yu'iluhum ana iya azurta mutum saboda sababin wanda yake daukan nauyi da kulawa da shi kuma yana nuna mana idan mutum yana da larura ko bukata kuka yana iya zuwa samu shugaban sa ya kai mai kuka kuma hadisi yana nuna mana al'amarin addini ne ya babban abu ne yafi al'amarin duniya yanzu wancan zuwa yake yana daukan ilimi wancan kuma kudi yake zuwa nema sai aka girmama wanda yake neman ilimin sama da wanda yake neman duniya yana da kyau dalibin ilimi mai neman karatu ya nemi abin da zai rayu ya rike kansa ya ci ya sha ya kubutar da mutuncin fuskarsa da goshinsa kai ya zama rauni akan mutane fal yadul ulya khairun min al yadis sufla hannun sama ya fi hannun ƙasa gashi dole wanda zai baka abu ce gashi hannunka yana ƙasa ne an taba zuwa an miƙa maka ka miƙa hannu a sama to kenan duk wanda zai dauki abu ya baka to yana sama da kai shine al yadul ulya wannan khairun min yadis sufla ya fi wannan hannun ƙasa din kenan shi kansa wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin mutum ya nema don ya taimaki wani Allah ka taimake mu wannan shine iya hadisan da Imam Nawawi Allah ya masa rahama ya kawo mana a cikin wannan babi na tawakkali da kuma dogaro zuwa ga Allah da yaqini abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwa da rangwamen Ubangiji insha Allah ta'ala karatun mu na gaba za mu tashi akan babun al-istiqama babin da ke magana akan al-istiqama wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته